Yau da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Juma'a 23 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyar mu Binta Ibrahim, inda a yau shirin namu zai tattauna ne da matasa. Sai a gyara zama, a kasance tare da shirin yau da gobe.
Gobe masararo shirin naku na yau da gobe kenan da ke zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka, shiri don matasa. Wata al'ada da matasan wannan zamani suke da shi shine na samarwa da kansu da sababbin kalmomi akai-akai, ko kuma samun take na sabo shekara da nuna kuduri ko kuma wani buri da suke so su cika a shekaran. To a wannan shekara ta 2024 ma hakan take. Matasa sun fitiro da sabon kuduri fil aleda da suke so su cimma a wannan sabon shekara ta 2024 mai lakabi da no gree for anybody, ma'ana kar ka yarda ko kuma daga kafa ga kowa. To ko me matasan suke nufi da wannan take na no gree for anybody, kuma menene fahimtar magabata da kuma hukumomi a kai? To za ku ji daga tattaunawa da musamman da muka yi da matasan. Daga nan za ku ji tauraronmu na yau, wanda ya kirkiri mota mai amfani da iskar gas. Daga ƙarshe za mu sanya muku waka daga Nazifi Asnani. Ku dai kasance tare da mu a cikin shirin namu mai farin jini na yau da gobe. To madalla, kamar yadda kuka ji tun a fari a wannan sabon shekara ta 2024, matasa sun billo da sabon taken kuduri da suke son cimma na rayuwa da suka yi wa lakabi da no gree for anybody a turance, ma'ana kar ka yarda ko kuma daga kafa ga kowa. To tuni dai wannan kalma ta haifar da cece kuce da kuma samun fahimta daban-daban. Shugaban yan sandan Najeriya ma ya fitar da wani gargaɗi inda yake hani da amfani da wannan kalma, wanda hukumar ta ce yana iya zamewa ba abin alheri ba. To yanzu kai tsaye za mu shiga cikin ajin namu don jin tattauna da makai da wasu matasa maza da mata akan wannan batu. Barkamu da sake saduwa da ku. A ajin namu yau za mu tattauna ne akan sabon taken nan da aka kirkiro a sabon shekara, wanda ake cewa kana dagawa kowa kafa, wato no gree for anybody, kar ka yarda, kar ka kyale. Kowace sabon shekara ta miladiya takan zo da salo kala kala da kuma alƙawarruka da matasa sukan yi na ganin cewa sun sake wayansu ɗabi'a, ko kuma sun ɗauki wayansu ɗabi'a sababbi wanda zai inganta rayuwarsu ko kuma zai kawo canji. To a bana ma matasan sun yi hubbasa. Tun ƙarshen wancan shekaran aka kirkiro da wani kalma wanda ake so a amfani da shi don ganin cewa wai kowa bai ɗauki wani reni ko laƙanci daga kowa ba. Ma'ana dai an ce no gree for anybody a turance, wanda yake nufin kar a daga ma kowa kafa, kar a yarda, kuma kar a kyale duk wanda ya maka, kai ma kai masa. To da yake ina tare ne da matasa, kuma shiri ne don matasa, mun ce bari mu tantaba mu ji shin shi wannan take da kuka kirkiro da shi menene makasudin sa, sannan kuma akwai kashedi wanda shugaban yan sandan Najeriya ya fitar cewa a guji wannan kalma kuma a kiyaye ta domin tana da wani manufa wanda zai iya kawo hatsaniya a ƙasa. To ko menene ra'ayinku a game da shi wa'annan batutuwa? A cikin ajin nan akwai Zaliha Jalo, Usman Muhammad Chobal, Jen Kure da kuma Ibrahim Adam. Barkanku da zuwa.
Yawa mura godiya.
Menene ra'ayinku?
To dangane da wato wannan kalma wanda a turance ake kiranta slogan, wato no gree for anybody, kar ka daga mu kowa kafa ko kar ka yarda da abin da kowa zai ma, kamar yadda aka yi matashiya samari ne a duk wata shekara mukan yi kokari mu sa mu kanmu cewa ga abin da muke so mu cimma a kowace shekara. To wannan shekara abin da muke so mu cimma shine akwai abubuwa da suka kukkubuce mana a baya, sanadiyar alƙawarrika, sanadiyar ganin cewa a'a ba mu san ƴancin mu ba, sanadiyar abubuwa da dama wanda suke kama da wayannan. To shine wannan shekarar muka daura dan bashi, wato duk wani wanda ya mana wani alƙawari ko kuma duk wani abu da ya shafi irin wayannan abubuwan bara mu yadda da shi ba. Kaɗan daga ciki yanzu a shugaban ƴan sanda ya ce a guji wannan kalmar saboda tabbas wasu sukan fassara ta da wata ma'ana na daban, amma mu abin da muke nufi da kalmar no grief for everybody shine ka yadda cewa kai dan adam ne, kana da kima, kana da daraja, kar ka bari a take ma wannan ƴancin nan naka. Mu samari ne kuma kundin tsari na Najeriya ya ba da dama ga dan Najeriya yayi magana, freedom of expression, kana da ƴanci kai magana kuma ka nuna ra'ayinka. To ra'ayin mu shine duk abin da muka gani ba daidai ba bara mu yadda da shi ba, shine no grief for anybody. To ko shi shugaban ƴan sanda da yayi wannan magana, to mu dai muna kira gare shi cewa mu ga abin da muke nufi, kuma ba mu dauke ta da wani niyya na cewa za mu tada hankali ko kuma za a jawo hatsaniya ba.
To duk lokacin da aka faɗi irin kalmar cewa kar ba za ka daga wa wani kafa ba ko kuma ba za ka yadda ba idan an maka karama, wannan ba kwa ganin yana da wani manufa na rashin kunya ko kuma yin fito da wanda yake na gaba da kai ko hukuma?
In mutum ba zai ji kunya niyya yi mun wani abu ba, ni ma ba zan ji kunya na mishi the same abin da ya mun ba.
To kun ji irin ta ai
dan kaman zarama last year mun ga shegen banza pro max ma muka gani ba da malwa ba.
Wato kun ga ran muku tsiya kala kala
an nuna mana ba za mu yadda ba.
To ina ganin kaman shi shugaban ƴan sanda ya hango irin wannan abin da yasa yake dan kunni a gare ku cewa ya kamata a ce an saki tsarinta.
To shi dai wannan kalma ko in ce take na no grief for anybody yana tafiya ne a garin da mutun ya fahimce ta. Zai iya yiwa shi mai girma shugaban ƴan sanda na ƙasa ya fahimce ta ne ta wani fanni daban, wanda kuma su matasa su kuma suna amfani ne da shi ta wani fanni daban.
To me yana ku fahimta dan me wannan kalma yake?
Kowa a wannan kalma yana da fahimtar shi daban, kowane matashi, kowane dan adam yana da fahimtar shi. Wani zai iya yiwa shi yana magana akan ƴan siyasa ne saboda so da yawa ƴan siyasa suna magana, suna alƙawari ba su cika alƙawarin su. Wani kuma shi irin zai ce in an shiga sabon shekara, wancan shekaran bai samu yayi kuɗi ba, shi wannan shekaran dole ta komin ƙara sai ya samu yayi kuɗi. Wani kuma shi zai fahimce ta a ta yanayin da idan ka taka ni zan taka ka. Wani kuma zai fahimce ta akan in kamar rashin mutunci zan ma rashin mutunci, in ma ta kai in amfani da ƙarfi na ne zan yi amfani da ƙarfi na. To shi tsila shugaban ƴan sanda na ƙasa ya fahimci ta ne ta kan irin cewa za a rika rashin mutunci, za a rika janyo fitintinin wa ƙasa, wanda wannan kalma ta ko take na no grief for anybody yake magana a kai kenan, wanda su matasa ban san kowa tunanin shi akan wannan kalma ba ko hakan suke nufi.
To ai matashi ne
ni dai tunani na ba haka bane. Ni wannan take na no grief for anybody a 2024 abin da dauke shi shine ni ma baran yadda ba a wannan shekarar ne, in Allah ya so ya da ni ma zan yi kuɗi zan fara jan motoci na
a moto zaka je
zan sai gidaje
na aiki kake da zaka
je na ƙara da yawa a ciki,
wani aiki kake da duk zaka yi wannan abubuwan zaka
buga buga muke mu ai.
To bari mu fasa karka buge mu.
To John kin ji da irin abin da yan wanki suka faɗa, shi wannan kalma da ake ko in ce take da ake cewa no grief for anybody wato karka yadda a taka ko kuma karka bari a taka kadin, ba kya ganin kaman tunda an ce no grief for anybody ma'ana kowa ma da kowa ya shafi har da kila iyaye idan suka tsawata muku ce ba ku yadda ba.
To gashi iyaye ba wai zamu yi shi da karfi bane, kaga zamu ya mu zauna da su mu musu magana. To abinda mun gani kenan haka, wannan da kuna yi da wanda ba ku yi ba ma so.
To
ga abinda ni na so ku gane da ni abin da ina son ga rayuwa na kenan.
Wato har mun zo wurin kenan.
Mun zo wurin mana.
Eh inda za
ka zo wurin. Mun zo mana. Mun zo na ai iyaye ne, za mu yi magana da su ai iyaye mu. Kuma suna so abin da mu muna so a rayuwar mu, muna so mu yi girma. To mu mun ga abin da muna so mu canja a rayuwar mu. So in ba su so za mu yi magana da su mu gane da kanmu.
Eh ba ku fahimci juna.
Yawa.
Eh amma ba za ku yadda kawai da an ce muku bari ku bari ba.
Ba za mu yadda ba.
Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe.
Ga dai maganar ta zo. Sani dai da kai da masoyi. Ni wanya na bazan raina.
hakika akwai waɗanda suke tunanin cewa shi fa wannan kalma na no grief for anybody wato karka daga kowa kafa yana da wani nasaba da wani ɗan san gurguzu waɗanda suke neman kawo canji a ƙasa waɗanda kuma ake ganin cewa kalla ana iya tunanin za su iya kawo tashin hankali a ciki duk da yake kun ce ba hakan kuka fahimta ba to amma idan manya suka ce a bari shin ana iya bari din duk da an ce no grief for anybody
manya suka ce suka yi hani ga abu dole za a dena duba da yanayin da an ce bin na gababan Allah amma akwai lokacin da su ma manyan suka yi kuskure saboda su ma ba komai suka sani ba duk da ana cewa abinda babba ya hango yaro ko zai bar duniya ba riganta ba akwai lokacin da su ma za su yi kuskure wanda wani nazarin matashi yana fin wani nazarin babban kamata ya zo a zauna a guri daya a tattauna a san me ke zai kawo wannan matsala me zai magance wannan matsala wato kan shi kamar lokacin da shi shugaban yan sanda ya ce yayi hani ga wannan matakin shi kuma shi wani mai magana da yawun sojojin ta kasa shi kuma ya fito a wani press conference yace yake fadin wannan taken yake cewa
wani ganawa da yan
jarida yace no grief for anybody amma shi kuma no grief for anybody din shi yana magana akan cewa ne no grief for perpetrators no grief for kidnappers
wato kar a shi a dashi take su ne ba su daga kafa wa yan fashin daji da kuma duk wani yan ta'adda
a kasa to kin ga shi ma wannan shi su sojoji sun ma wannan take fahimta daban shi ma shugaban yan sanda na kasa shi ma yana wannan take fahimta daban to tunda dai shugaban yan sanda ta kasa ya yi wannan hani ga nan take to zan janyo hankalinmu dukan mu ma a ce hani da wannan abun gaskiya
indai ban yadda ba
so yanzu a matsayin ki na mace zalayi da ke da Jane akwai abin da ake ganin cewa kamata mata suna da kawaici akai kuma ya kamata idan an hana su hannu ko kuma za su fito su yi gaba da gaba da sauran jama'a ba kamar yadda dai al'adu suke nunawa to ana karan kun ce ba za ku yadda ba shin har da saurayin ki ma idan bai yi Ramadan basket ba akwai matsala
ni dai Ramadan basket ku ji Ramadan basket in ba a kawo ba ba zance kudin an komin daina oh ki hakuri ba a yi salary ba ka je ka nemo in a yi salary sai ka biya wanda zai wanda ka an so daga wurin shi sai kuma kudin data yanzu ya zama necessary kiran video call da dare yana cin min data dole in ka kira ni ka tabbata da safi ka turo replacement ma datan da kace jiya da dare kaza an samu ka waya
saboda sune wa'annan ka'idojin da ake sa akan ba za ki daga kafa ba kenan
ba na tunanin za a daga kafa akan kowanne a wannan shekaran da yanda muka shigo shi abin da ya faru last year da muka yi hakuri faru shekaran da ya wuce ba za mu hakura ba
to wani dai da me kuka sa ku a ƴan mata wanda ke tunanin da a cikin kawayenki kun tattauna akai cewa bana babu canji babu daga kafa
kananan turaren da ake kawowa ba masu su dole za a kawo mana 100 ml babban kwalba
to
da za a kawo mana takalma ba masu slippers kuma a dinga kawo mana designer shoes
to biyu
galiluwa ba masu manya irin na mamuna
duk mazan ne za su kawo da
duka su za su kawo a kawo mana kananan gyali amma masu kyau
to wai duk wannan ku matan gaba ɗaya ku haɗa waki
ba za mu yi gili ba wannan ba Ramadan basket.
Me ma Ramadan basket din abubuwan da ake kawo kudin nan
to. In Ramadan ya fara. To dole shi za a kawo mana wannan shekaran.
To da dole ne yanzu.
Dole ne dan muna zama a gidan baba shi ma yana gajiya wani lokaci. To dole aka nuna mun so a bada kudin kashewa, kudin siyan data.
Wato dai wannan karan dai ba wani dan kafa wa ƴan samari a ce baya aiki ko saurayi ne bai in bai da.
Inda yake ma kake ba shi chance ne da yake gani. Kake ba shi lokacin ki. In namiji ya zo a daina soyayya mai tsawo duk wannan bata lokacin ki kike yi sai kuma ana cewa sai na last year kenan sai kin kissing frogs da yawa sannan zaki samu prince charming wannan karan ba ma san mi kissing frog din prince din kawai muke
so wannan da an ce sai kun an baje muku kolin magajin duk na kun ku sa ku ji wannan kwariyar shi take da karfi
to yanzu ba ma
wannan karan ku duk wanda ya zo ya shirya kawai
ya shirya
da aure kawai
in ba shirya ka zo ba kudin
ba kudin lokacin soyayya wannan
ba mu da lokacin bata za mu yadda
ba daga kafa
babu
a dan sai dan shekara uku ana fahimtar juna
ka zo da akwatin ka a shirye sai kuma duk lokacin da muka kira ku muka ce baba na son ganin ka ka zo da sadakin ka a shirye dan kana zuwa za a je masallaci a daura aure dan cafke ku za mu yi wannan shekaran ba da wasa muka shigo shi ba
to Jane kina da jin dambarwar da ake yi
magana na nan cuci ne ba zan yadda ba
wato cuta
ba wanda zai cuce ni in na kama ka to shikenan mun gama kenan
a ke da saurayin ki kenan
ni da saurayi na manan na kama shikenan
in dai ke ganshi da wata
na ko magana ne kuna yi
to ba na ci wa ya mace ai na ya mace ne ba zaki taimaka mata
ba zan taimaka ma ban ka dai kaina ba san ka taimake wanda ban sani ba
to
in na kama ka shikenan fa mun gama kenan
duk tsarin da ku dauka kenan na wannan shekara.
Kisa yanzu matasa da yawa muna kasuwanci. Last year mutane sun ci bashi basu biya ba. Wani har ya bar unguwan su da kudi na. So yanzu wannan shekaran kana zuwa kama zo da wayanka dan ba magana alert zai shigo bayan ka tafi. Sai naga alert sannan zan mika ma aba hannu.
Chobal,
ai idan mun dazu da nake jawabi na fadi cewa wannan kalma ta no grief for anybody wato tana da ma'ana daban-daban yanda mutane suka dauke ta. Idan muka shiga bangaren kasuwanci kamar da ta yi magana no grief for anybody ba ba shi ka bada kudi a baka kaya.
In babu ka hakura
in babu ka hakura idan mun babu dole. Idan kuma aka koma bangare na misali kar to da koyan ilimi no grief for anybody kar ka saki ka fadi jarabawa wancan shekaran ka a dagi yawa idan aka koma bangare na mu'amala da ƴan uwa misali wanda ake tare no grief for anybody kar ka dau wulakanci kar ka dau kaskanci idan aka koma abin da ya shafi mu'amala da kuma soyayya no grief for anybody shine kar ka dau yanzu misali ba ana maganar Ramadan basket da sauransu to kai kuma mu ma matsayin mu na maza shine in na kira ki da safe ki kira ni da yamma idan na kira baki kira ba ban kira saboda
taimakekenuwa ne da
taimakekenuwa ne cude ne in cude kan ji malam Bahaushe to ina son ki kina so da
haka
to me yasa dole sai ni kadai zan danki ne kike bara ki kira ni ba me yasa sai ni kadai zan siye kyauta an kawo miki kike bara ki ba ni ba
to ai kina ma kyauta a hannun maza suke
a'a
ko kuma yanzu kun yarda sa muku kyauta
ai ba no grief for anybody ya kace ba kar ka yarda to haka a dan kafa ka a daga kafa na ce ina son ki kema kin ce kina suna to me yasa ni kadai zan ringa kyautata miki
to
ai sai in na kyautata miki kema ki kyautata mun alamin kina suna kenan sannan kuma bugu da kairi bestie cousin assistant saurayi mataimakin assistant saurayi a direba delivery man Uber driver Bolt driver
san sawar ne
ana fakewa da
su
ba mu yadda ba wannan karan wino gogiri babu idan har nazo kina ga ma za mu samu wata takarda na yarjejeniya wanda za mu ringa rubutawa
au abana
ni Usman Muhammad Chobal ina son ki alƙawari bara ki ƙara kula wani namiji ba bayan ni kin sa hannu na sa hannu ina ƙillar ido na ganki tare da wani
shikenan saboda haka in akan ya faru me mataki
mataki shine ɗayan biyu ne ko a sallame shi ko kuma mu musallami kanmu
to baga bayan tattaunawar mun tuntubi jama'a akan titunan mu don jin ra'ayinsu game da shi wannan batun
wannan take na suma ba alheri bane domin ga mu nan arewa mu mun tabbatar cewa rashin tarbiyyar yara ga iyayensu ma shike kawo fitintunu to fitintunun da muke da su yanzu ya kamata su yi hakuri mu ga an yi maganin wannan fitintunun kafin sai da su rage wasu fitintunun kuma
eh to ni a fahimta ta ina ganin cewa kamar yanzu misali ku mata kun san kuna yaudaran maza haka mu ma kuma maza muna yaudaran mata to in yau kin zo zaki yaudare ni sai in kiyarda sai in gudu haka kuma in ni ne namiji nazo zan yaudare mace sai mace ta gudu sannan kamar irin shugabannin nan yanzu da ake zaba wanda zaki ga shugaba an zabe shi cika tsere ya tsere bai dawo mazaban shi ba kin ga gobe in ya dawo ai dole sai ya biya kafin ayi shi kanga wannan ina goyen bayan wannan kalma nasu no grief for anybody kuma kalma ce wanda za ta saita ƙasa
to dama Allah na tuba matasan musamman na mananan arewacin Najeriya ai kamar dama kida suke jira ai dama tuntuni ba sa raga kowa ba sa ganin mutuncin kowa ba sa ganin kowa da gashi jira suke kace kaza yanzu suke ganin da nan an canza maka magana yanzu ni ma ɗin magana da ni wani zai iya kwaikwayatawa ya canza to saboda haka ni dama da na tuba matasan Najeriya tsakanina da su asiri neman shiryar Ubangiji sannan kuma idan su ma basu daga wani kafa ba ai ba da za a daga musu kafa
I'm not afraid to die.
Amerika bangaren tauraron mu inda zamu ji irin tasirin da wannan tauraro yake da shi ga al'ummar sa. Mallam Muktar mai fasahar kire-kire.
Sunana Ya'u Muktar, kuma ma'aikaci a Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria. Nayi abubuwa da dama tun lokutan baya, haka kuma har yanzu ina kan waɗansu abubuwa. Kamar in ce ni na fara yin fito da fasahar amfani da iskar gas don control din incubator irin na kyankyasa, wanda wani abokina ya zo min da wannan matsala a wannan lokacin. To sai ya kawo min ne ƙoƙari na fito ne da fasahar da zai amfani da shi wannan cooking gas, saboda ya ce kan zuwa yana ba su matsala a lokacin. To sai na yi abubuwan da zan yi na bashi, kuma insha Allah har yanzu ita ake amfani da ita a kowa da kowa, a kusan duk masu yakin amfani da sarkaji da su suke amfani. Sannan kuma abu na biyu, a lokacin corona ni da abokan aiki na wanda muke a Jami'ar Ahmadu Bello ne kokari mun yi wani na'urar ventilator da kuma automatic sanitizing machine wanda za ka rika wanke hannu wurin shiga, saboda a lokacin ana cewa mutane su daina yawan tattaba abubuwa da haka. To in za ka shiga za ka wanke hannu, haka kuma in ka fito za ka wanke hannu. To Allah ya sa a lokacin muka haɗu muka yi wannan na'ura ta ventilator da kuma sanitizer a lokacin. Sannan kuma a shekarun baya da suka wuce na yi mota mai amfani da batir, motar da za ka yi cajin ta sannan kuma ta kai ka je inda kake so. Kusan yanzu mota tana nan, ana amfani da ita lokaci zuwa lokaci. Sannan kuma kamar yadda kike gani yanzu wannan kamar dutsen guga ne, wanda shi kuma yana amfani da iskar gas ne, wanda wannan dutsen guga baya buƙatar wutar lantarki, sai dai kawai dai abin da ake so kawai ka haɗa mai tukunyar gas. In ka haɗa mai tukunyar gas, shi automatic ne yake kunnawa da kashewa. Za ka setting temperature da kake so, ya danganta da irin tufafin da za ka goge a lokacin. To in kai setting shi, zai riga kunna ma yana kashewa ba tare da ya kona ma kayayyaki ba. Kuma kin ga abin kai yana amfani da iskar gas ne kawai, shi zai kunna wuta da kanshi, ya kashe wuta da kanshi, ba ruwanka da wai ka kunna ka kashe, a abin ya zama automatic ne kawai. Kuma yanzu haka kuma kamar da kike gani yanzu mota ta ci wannan, ita ma namu yana tana amfani da iskar gas, tunda gwamnati ta ci mutane su koma amfani da gas na girki ko kuma CNG. Duk da yau dan bamu da CNG din, amma dai da LPG din da CNG din in babu wanda zaka yi amfani da wannan, to ni na yi kokari na mai da mota ta tana amfani da iskar gas. Kuma kamar da kike gani ga yanayin lafiya kalau, komai lafiya. Kuma mutum ya kwatanta kuɗin da zai kashe akan man fetur da kuma kuɗin da zai kashe akan iskar gas, zaka ga akwai tazara kalla zai kai irin zuwa 35% to 40% discount haka zaka samu a ciki. Sannan kuma akwai wani na'ura kuma da na da shi kamar module ne, shi kuma wannan na kira shi fuel consumption reducer. Shi kamar yana rage shan mai ne irin na mota, shi ma zaka sa shi mota ka tana yawan shan mai, saboda abin da ke faruwa ga motocin mu irin na yanzu zaka ga suna da sensors. To idan sensor ɗaya filin daga ciki, za ka ga mota ta rikice tana ta shan mai, akai wurin ruwaya, akai wurin makaniki, ka ga abin da ya gagara. To gani haka shine kawai sai na zo da wannan dabarar na kirkiro wannan module din, wanda za a sa shi along the line na supply din shi injectors din, sannan kuma a ɗauki signal daga brain box na ita kanta mota, sai a haɗa shi ma gashi nan duk kwanan da na kirkire shi, kuma ga yanan duka na sa a mota, za ka mi da ke gani. Sannan kuma duk suna aiki ba tare da wani matsaloli ba.
Akwai waɗanda ka koyar da su ko kuma kake da niyyar koyarwa akan shi wannan kirkire-kirkire naka?
Akwai mutane da dama wanda muka horar da su, waɗansu sun koma suna cin gashin kansu, waɗansu ma suna koya waɗansu sana'a da suka koya daga wurinmu. Kuma sannan a fatan mu a gaba shi ne in Allah ya sa mun buɗe babban workshop, to wannan shi ne zai ba mu dama mu ɗiba mutane da yawa domin a ga an horar da su ta yanda za su amfani al'umma.
Menene shirinka a nan gaba? Sannan kuma menene tasirinka ga al'ummanka?
Shiri na a nan gaba shi ne fatana kamar in sai in sami babban workshop wanda na aikace-aikace, wanda kuma ni ma zan samu wadatuna nan in training ɗin mutane da dama akan construction da kuma fabrication ɗin abubuwa, wanda duk wani matsala in ta faru ko na waɗansu abubuwa da ake buƙata, in an zo an same mu, insha Allah za mu iya magance ta. To wannan shine abin da fata na kenan, in sami masana da yawa ta kowane fanni ya zama na mun haɗu muna aiki domin ci gabar ƙasarmu.
To da ƙarshe Malam Ya'u, menene fatanka ga ƙasarka da kuma matasan da ke cikinta?
Su kuma al'umma ina fatan su kuma ba mu haɗin kai nan gaba, don muna da waɗansu matsaloli a yanzu mu kamar mu 'yan Najeriya. Duk abin da aka yi an ce daga Najeriya aka yi shi, zaga mutane suna ɗan kokwanto wurin yin amfani da shi, ba za su yarda da abin. Amma in an siyo daga waje ne sai ga sun fi ba da ƙarfi ga wannan abin da aka siyo a waje. Bayan kuma namu wanda muka haɗa, in dai an bi ƙa'idojin haɗawa, to za ga namu sun fi inganci. To ina so mutane su fatar kayayyakin da muke haɗawa, saboda su ma su zamana an samu kasuwa, wani su matasa su samu aikin yi sosai-sosai, kaga an samu cigaba kenan ta kowane ɓangare.
Muna godiya da fatan za a ci gaba da sauraron shirinmu na yau da gobe.
Zuri'a daya mun hada kanmu waje daya.
Kafin mu karkare shirin namu za mu leƙa zauren girke-girken mu.
Mai sauraro barkanmu da sake sadar da ku a cikin zauren mu na yau da gobe bangaren girke-girke. Ayo mu muna tare da malama Aisha Muhammad Marafa da za ta gabatar mana da girke-girke irin na zamani. Yau me muke dauke a shi?
Namaskar, assalamu alaikum.
Wari gida yau za mu koyi yanda ake yin kwakumeti. Wari gida za ki tanaji kwakwaki da sukari sai dan flebu in kina so. Wari gida za ki nemi kwakwaki ki fasa ta ki tsiyaye ruwan nan ki dauko abun goga kuɗewanki ki goga kwakwan nan uwar gida. Idan mai ƙanana kike so akwai ki goga, kuma mai manya-manya kike so uwar gida shi ma sai ki goga. Kika gama goga uwar gida zaki zo ki sami sukarinki, zaki zo uwar gida ki zuba sukarinki a cikin wannan kwakwa da kika gama gogawa. Idan kika zuba sukarinki daidai kima uwar gida sai ki cakuɗa shi sosai ki cakuɗa. Sai ki dauko tukunyarki uwar gida sai ki dora akan wuta. Idan kika dora akan wuta uwar gida sai ki zuba wannan gogaggar kwakwan da sukari da kika hada. Sai ki ci gaba da juyawa uwar gida kina juyawa. Sai kin yi hakuri uwar gida dan saboda in kina suya zaki ga kaman kin kosa. To kina yi kina juyawa har sai yayi golden brown. Nye golden brown shine ya soyi sosai uwar gida sai ki sauke sai ki bashi ya huce sannan sai a ci uwar gida.
Ya kace abin da muke dauke muku da shi kenan ai hutun karshen mako lafiya.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyarmu Binta Ibrahim da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmuwa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
Muryar Amurka yau ta